Service is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Alhamis 8 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bukaci sojoji da sauran jami'an tsaron kasar su kawo ƙarshen matsalar tsaro a kasar. Sojojin Amurka sun ce sun kai harin jirgi mara matuƙi akan wata mota a Baghdad. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yi fatali da tayin da Hamas ta mika na kawo ƙarshen yakin da ake yi a Gaza.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ƴan sandan Najeriya sun kama wasu mata uku da ake zargi da shirya zanga-zangar nuna adawa kan tsadar rayuwa a jihar Niger. Sai dai wannan lamari bai yi wa wasu ƴan rajin kare haƙoƙin bil'adama da masharhanta daɗi ba.
Wannan abin koda ya kasance amma ce su ne suka yi hada wannan zanga-zanga, suna da fundamental human rights din su ai. Demokradiyya muke, kowa na da iko ya faɗi abin da ke damun sa. To in fa gwamnati ba ta taimaka ma mutane bane, bai kuma kamata in mutun yayi a ce mashi saboda me kai.
Comrade Abubakar Abdullahi kenan, shugaban kungiyar kare haƙoƙin bil'adama a jihar Niger. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun tabbatar da ɓullar cutar mashaƙo a arewacin ƙasar, har mutane bakwai sun rasa rayukansu. Bayan haka za mu kawo muku shirin domin iyali wanda ya leƙa ƙasar Kamaru, inda ya ji ƙalubalen rayuwa da wasu suka fuskanta a shekarar da ta gabata. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bukaci sojoji da sauran jami'an tsaron kasar da suka kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta yi da baibaye kasar. Shugaban Tinubu ya ba da wannan umarnin ne yayin kaddamar da wasu jiragen yaƙi da zumar cimma wannan buri. A hirar shi da muryar Amurka, kakakin mayakan saman Najeriya Air Vice Marshal Edward Gabuwar ya ce akwai ƙarin jiragen da suke sa ran samu nan ba da jimawa ba.
Daga June shekarar da ya wuce zuwa yau mun karɓi sabon jirage guda biyar, kuma muna jiran kusan over 45 fighter aircraft guda 24 za mu karɓi daga Italy. So akwai su daban-daban nan da can. Abinda ya sa ana faɗa cewa a international community cewa a mun karshen shekarar nan Nigerian Air Force za ta zama the most powerful air force a Africa.
To ko waɗannan jiragen yaƙi da aka kaddamar a halin yanzu waɗannan iri ne, kuma menene tasirin su? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya.
Shi wannan jirgi T-129 attack jirgi ne wanda yake za a yi amfani da shi wurin kwanesa, amdar kwanesa, kamar a je ana son a tabbatar da wani labari yana wannan aiki. Sannan kuma zai iya haka directly ya harbi wani abu wanda yake ƙasa, kaga abin da yake amfani da shi. Yana da machine gun Canon wadda take da kaurin 20 mm, tana daukan kuma harsashe wurin guda 500, sannan kuma zai dauka missile, wato makami mai ludani, zai kuma dauka rocket. To a takaice dai abinda zake maka wannan shine zai maka wannan bincike amdar kwanezan, sannan kuma zai iya attack daga sama zuwa ƙasa. Amma wani bambanci da yake da shi, wannan jirgin an yi shi ne don ayi amfani da shi a ƙasashe wanda yake suna da zafin yanayi, wato kamar mu nan Najeriya. Kuma injin yake da shi guda biyu, yana kuma da wurin zama guda biyu, ɗaya kan sam, ɗaya kan ɗaya. Sannan kuma za a yi amfani da shi a kowane yanayi, ana ruwa ne, ana hadari ne.
Sojojin Amurka sun ce sun kai harin jirgi mara matuƙi akan wata mota a Baghdad da ya halaka wani shugaban kungiyar mayakan da Iran ke marawa baya. Rundunar tsakiya ta dakarar Amurka mai kula da ayyukan soji a yankin gabas ta tsakiya ta ce harin na ranar Talata ya halaka kwamandan kungiyar mayakan mai suna Kataib Hezbollah, wanda kai tsaye yake da alhakin hare-haren da aka rika kaiwa akan dakarun Amurka a yankin. Jami'an Amurka biyu sun tabbatarwa da muryar Amurka cewa kwamandan Wissam Muhammad Arsad shine mai kula da ayyukan kungiyar. Hotunan da suka rika yawo a shafukan sadarwar zamani sun nuna katin shaidar shi na ƙasar Iraki da aka cire daga aljihun tagowar shi. A can baya murya Amurka ta ruwaito cewa dakaran Amurka na da hannu a wani hari ta sama da aka kai akan wani muhimmin wuri a yankin na gabas tsakiya, amma dai ba su tantance Al-Sayidi ta sunan shi ba. A ranar Laraba, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi fitali da harin da Hamas ta mika na kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa a Gaza, inda ya sha alwashin ci gaba da kai hari kan mayakan Hamas ɗin har sai ya cimma abin da ya kira da cikakkiyar nasara. Shugaban na Isra'ila ya yi kememe yake amincewa da tayin na Hamas kan kawo ƙarshen faɗan da ake wato aka kwashe watanni hudu ana gwabzawa, da sakin kimanin mutane 100 da Hamas ɗin ta yi garkuwa da su ta yin musaya da ɗaruruwan Falastina da Isra'ila ta tsare a matsayin bursunoni. To sai dai tayin na Hamas ya haɗa da kiran ganin mayakan nata sun ci gaba da gudanar da iko akan ɗan kwararren yankin da ya bi ta kogin Mediterranean da kuma damar sake gina ƙarfin sojinsu. Netanyahu da ya faɗa a yayin wani taron manema labarai bayan wata ganawa da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken cewa suna kan hanyar nasara a yakin da kasar Yahudawan ke yi da ka iya daukar watanni, amma ya ce ba shekaru ba. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa bangaren rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kama wasu mata guda uku da ake zargin suna da hannu wajen shirya zanga-zangar nuna damuwa kan tsadar rayuwa da aka yi a jihar Neja a ranar Litinin ɗin da ta gabata. Lamarin da ya sa 'yan rajin kare haƙoƙin bil'adama da masu sharhi kan harkokin yau da kullum mai da martani. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana da wannan rahoton.
A wata sanarwa daga kakakin 'yan sanda na jihar Niger, DSP Wasiu Abiodun ya ce daga cikin matan har da Aisha Jibril 'yar kimanin shekaru 30 da aka ce ita ce ta tsara yadda aka gudanar da wannan zanga-zangar. Sauran matan dai sun hada da Fatima Aliyu 'yar shekaru 57 da kuma Fatima Isyaku mai shekaru 43. Ko baya ga waɗannan mata dai, 'yan sandan sun ce suna riƙe da wasu matasa guda 24 da ake zargin suna da hannu a wannan zanga-zangar. Dama dai tun da farko gwamnatin jihar Niger ta ce waɗanda suka shirya zanga-zangar sun shirya ta ne da nufin satar kayan abinci da wasu manyan motoci suka ɗauko a hanya, kamar yadda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya yi bayani.
To yau an waye gari sun je sun faɗa mata a bakon gorin ɗiban ruwa cewa ga motocin abinci za su shiga da shi garin Mina, kuma za su ji a raba hanuri ne su fito, su za su tsayar da motocin da za su cire abincin nan su raba musu. Mata bayan sun tare ayan suka fito, abin ya zama dai kamar zanga-zanga.
To tuni dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum suka yi Allah wadai da kama waɗannan mutane. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin.
So a lokacin da mutane suke kokarin su nuna ma gwamnati cewa kuma lallai ba mu jin daɗin wannan tafiyan, ya zamanto kuma ana kama su, to ana magana ayi gwamnatin bai ɗaya. Menene gwamnatin bai ɗaya? Mutane su yi shiru duk tsarin da aka so da shi, mutane su takura, kuma ya zamanto gwamnati ba ta son ganin su a bakin titi ko su nuna ɓacin rai.
To ita ma dai kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger ta ce bata ji daɗin kama waɗannan mata ba. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger.
Wannan abun koda ya kasance a mace su ne suka yi hada wannan zanga-zanga, suna da fundamental human rights ɗinsu ai, cewa su yi in abu ya musu raɗaɗi. Demokradiya muke, kowa na da iko ya faɗi abin da ke damunsa. Raɗaɗi na rayuwa da mutane suke ciki a yanzu nan, to in fa gwamnati ba ta taimaka ma mutane bane, bai kuma kamata in mutum yayi a ce mashi saboda me kai, kaga abun yayi yawa an dake ka an hana ka kuka.
Shi kanshi gwamnati an bato yana cewa waɗannan mutanen sata suka yi toyi na wata trela da ta dauko kaya daga hanyar Lagos. Me zaka ce game da wannan bayani da shi gwamnati?
Duk yawancin waɗannan abu da yake faruwa, shugabanninmu ana gaya musu, waɗanda ke bada labarin suna faɗin abinda zuciyarsu ke so ne, don it wannan shugaba ko wannan gwamnatin ta ce sun yi kokari.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce da zarar ta kammala bincike akan waɗannan mata da sauran waɗanda aka kama, za a gurfanar da su a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Fanta na ci gaba da kaduwa a kasar Bangladesh yayin da yakin basasan da ake a makauce kasar Myanmar ke kara dan faro kan iyakarta. Da tani aka bayar da rahoton mutura mutum biyu a ranar Talata bayan da wani makamin da aka cildo daga Myanmar din yayi kuskuren fadawa kan wani kauye dake yankin Bandarban dake cikin tsaunuka. Kwana da sanin hakan yasa Bangladesh din ta sa dakarinta na masu zaman kokarta kwana kan iyakarta da jihar Rakhine dake kasa ta Myanmar mai tsawon kilomita 270 inda za su mai da hankali akan yankin iyakar na wani kogi mai suna kogin Naf. Jihar ta Rakhine dake Myanmar wadda tarihi aka santa da sunan Arakan ta yi suna a matsayin wurin da sojoji suka rika gudanar da ayyukan rashin imani a shekarar 2017 da wato da suka rika izakiyar yan kabilar Rohingya sama da miliyan wanda suka neman mafaka a Bangladesh din inda da farko aka marabce su cikin aminci kamar daga bisani a nuna kosawa sakamakon dadewar su a kasar. A yau ne ake sa ran fara babban zabe a kasar Pakistan inda jam'iyyar tsohon Prime Minister Imran Khan da dakarun kasar suka taso a gaba ke bayyana shakku kan gudanar da adalci a zaben. Shugabar ofishin murya Amurka a Pakistan Sarwar Zaman ta ruwaito cewa mutane da dama sun bayyana damuwar su cewa mai yiwuwa ne zaben ya gaza kawo zaman lafiyar da ake fatar gani a siyasar kasar da ceto al'umma kasar kusan miliyan 240 daga matsalar tattalin arziki da ta yi musu daurin goro. Fiye da 'yan kasar ta Pakistan miliyan 128 suka yi rajista kada ƙuri'a a zaben na ranar 8 ga watan Fabrairu a yanayin da dubban 'yan kasar ke fafutukar neman abin da za su ci. Matsalar farko da ake gaban duk wanda ya lashe zaben ana ganin ita ce magance matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ya tashi goren zabe a kasar da ke karya lagon al'ummar kasar.
Aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar sun tabbatar da bullar cutar mashaku a arewacin kasar inda mutane fiye da 70 suka kamu da cutar yayin da wasu 7 kuma suka rasu. Tunda dai hukumomi suka dauki matakin hana yaduwar cutar ta hanyar bada magani kyauta ga duk wanda aka ga alamun cutar a tattare da shi da kuma wayar da kan jama'a. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
A halin da ake ciki yanzu an tabbatar da mutane 70 da suka kamu da cutar mashako ko diphtheria a kananan hukumomi da dama dake arewacin Nijar inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutum 7 mafi yawa waɗanda suka kamu da cutar yara ne da kuma tsofaffi. Jihar Agadez na daga cikin jihohin Nijar da cutar ta fi kamari inda tun hukumomin kiwon lafiya suka dauki dukkan matakan dakile bazuwarta ta hanyar bada maganin rigakafin cutar a yankunan da aka samu bullar ta. Hamisu Mamman Lawali jami'i ne a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez da suke arewacin Nijar.
Mun samu mutum 70 da suka kamu da rashin lafiyar wannan kuma mutum 7 sun riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu. To a dukkan alamu da yanda muke gani sai ana ganin kan gadan abun kan matakan da muke dauka ana ci gaba da ba ma duk wanda ya zo rashin lafiya ana bashi magani kuma kyauta kuma muna ci gaba da wayar da kai kuma muna kara bincike na kokop bisa kan ina aka kwana kuma ya ne abin yake gudana dan saboda kar a samu matsala ta yi kamari.
To ni aka kafa komai da ke tattaunawa kan yadda za a shawo kan cutar inda aka kafa wani tsari na yi wa mutane gwaji domin gano cutar inji Dr. Yusha'u da ke zaman shugaban kananan asibitoci a Agadez.
Akwai tsari da ake doka na prelevama kamar rashin lafiya in ana so a gano ita ce sai an yi doki abin cikin makogoro ne ake kankara sai an nasa aka shi ma an samu kayayyakin da ja a jiski an kai ma kowane gidan likita kankana daga an mutum ya zo da buɗe ake alika a gani cikin makoshin shi don kun gani akwai sai a dan kankara a sa aika hayya mai abinciko a gani.
Hukumomin dai sun ce ta hanyar wayar da ka al'umma wajen zuwa asibitoci ne zai iya magance ba wai mashako ba har da ma wasu cututtukan.
Bisa kan zuwa gidan likita da mazan maza saboda in ciwo aka je da wuri sai ka ga magani nan da nan an samu kan gadan abu bai baci ba nan da nan za a maka magani kuma nan da nan sai ka ga mutum ya tashi. Bai musamman ma kuma a kiyaye tsayawa a gida a ringa sayo magani a shago ko a tebur a tahi gidan likita zuwa gidan likita shine mataki mafi inganci in ana so a ciwo kan ita wannan rashin lafiya.
Hukumomin kiwon lafiya sun buƙaci ga jama'a da su sanya ido sosai tare da kai rahoton duk wanda aka ga alamun cutar a tattare da shi domin ɗaukar matakin da ya dace na gaggawa. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Hamid Mahmud. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hui ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Gaskiya ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na driver taxi na fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata.
A gaskiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta nan nake samun kuɗi.
To mu dai matsalarmu dai matsalar wuta ne. Wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani 7 days.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da haska fitila kan yanayin rayuwa da zamantakewa al'umma kasashen nahiyar Afirka. A yau shirin domin iyali ya bakunci kasar Kamaru, inda kamar sauran kasashen nahiyar waɗansu masu ƙaramin ƙarfi da shirin ya yi hira da su suka bayyana ƙuncin rayuwa da suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma matakan da suke son ganin gwamnatin ƙasar ta ɗauka a wannan shekarar. Ga wakilinmu Maimunatu Sado da bakin namu.
Ni dai Malam Mustafa sunana, kuma ni direban taxi ne, matana uku, to amma mun rabu da daya, matana biyu a halin yanzu da yaya kuma guda biyar. Gaskiya ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na direban taxi na fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun farkon wannan shekara ma karshen ta. To kuma inda nafi fuskantar kalubale a kusan karshen shekarar ne, ko ince tsakiyar shekarar da ta gabata, inda muka fara fuskantar tukunna matsalar karancin man fetur wanda gaskiya ya tada hankulan mutane matuka, wanda wannan lokaci masu ababen hawa entazi da ma wato masu mashina sun fuskanci wannan kalubale. To kinga wannan amali ya shafe mu. To wannan dai ya kai ga har ma na yi zama a gida wanda babu dama fitowa da ainihin taxi, kinga kuma taxi da wannan man fetur yake aiki. Na kwashe kusan makonni uku zuwa wata guda ina zama a gida saboda wannan kalubalen da ake fuskanta
na wato karancin man fetur a wannan lokacin. Dai mun ga yadda aka dinga cincirindo a wato wajen mashayar mai. A wannan lokacin ne kuka nade komai naku, wato kuka koma gida kenan ka zauna. Ya kuka tafiyar da rayuwa a wannan lokacin din?
Eh, to kamar yadda na faɗa a wajen farkon gabatar da kaina, dama mata na uku ne. To game da wannan al'amari gaskiya daya sai ta gaba za ta iya jurewa ba, ita ta biyu
wato bata yi hakuri
ba, sai hakuri ba sai ta wato ainihin ce ita bara ta bar gidan ta je ta zauna wato da iyayenta, wata gida idan abu ya zo sai sauki za ta iya dawo. Wato kuma da ita dai ƴaƴa biyu muke da shi da ita. To amma na hana ta daukar wannan ƴaƴa da ita wannan hurumi na. To kinga wannan duk man fetur ne, wannan karancin man fetur ne ya kawo wannan dai matsala. Ko da yake alhamdulillah yanzu dai ana ganin canji. To amma kuma gwamnati bata fito a hukumance ta bayyana cewa ga wasu karancin da aka samu, ko kuma ragowa, ko kuma wato ainihin kashe karya wannan wato farashi na man fetur. Kinga da za a fuskanci wannan insha Allah ina da yakini, ko kuma ina da wato manufa da zan je in bi ku matata in dawo da ita gida.
Sannan kuma kamar yadda yadda ake maganar cewa ma a shekara 2024 za a samu hawar farashin wannan man fetur.
To kin ga abin kuma yana nan kuma yazo kuma murmurde ana fuskantar karubale matuka. To kin ga tunda ana kuma hasashen za a samu hawan farashi, to kin ga ashe kenan akwai wahala kuma ta ce za ta dawo ta ci gaba.
A yayin da aka saurari jawabin shugaba kasa Fulbiya, wanda a yayin jawabin san da yana karshen shekara inda yayi bayani akan cewa ba mamaki za a samu wato karin farashin
a wannan alƙawarin sa ne babbar aji. In sa sabai mana wannan alƙawura shafa mana mai a baki, amma kuma ba a gani sakamako, ba a gani ci gaba akan wadannan alƙawuran ko kuma cika alƙawuran da suke cewa a koda yaushe. Muna dai fata wannan karo zai saurari koke-koke na masu ababen hawa, musamman ma ilimu da muke da tazi, wanda har yanzu hakan nan gaskiya na ajiye a faki, babu damar in dinga fita da shi saboda gaskiya matsalar da ake samu na karancin man fetur. Muna fata za a samu ƙarshe wani al'amari, saboda ƴaƴa na ma na manta bangare su a yanzu hakan nan biyu daga cikin su ba sa zuwa makaranta saboda wato rashin kuɗin da nake fuskanta yanzu haka, domin da wannan sana'a na dogara gaskiya direban mota da wannan na dogara ta nan muke samu abin da zamu ci da kuma abin da zamu biya wa ƴaƴa wato.
To barka, mun dawo gare ki kuma mun san cewa duk dai an fuskanci ire-iren matsaloli amma kowa da irin nashi. Me zaki ya faɗa?
Sunana Hajiya Azumi mai kayan sanyi. A gaskiya kasar Kamaru muna fuskanta, ba zan ce ma mun fuskanci ba, dan ce har ila yau muna
cikin fuskantar
matsaloli da dama. Kin ga zan fara kamar yadda na fara bayyana kaina a matsayin mai kayan sanyi. Zan fara bayyana kaina a wato zan fara bada wannan matsalar da nake fuskanta, musamman kamar na wato yanke wutar lantarki. A ta wannan bangare ni zan fara dauka, domin a gaskiya ina fuskantar matsala da dama. Kasancewa ta nan nake samun kuɗi, ta nan nake samun dan abin da zan taimaka wa mai gidana domin da yara. Babu yadda za a yi a ce kana dan neman kuɗi kuma yau a ce musamman kaman kayan sanyi, kowa ya sani ina sayar da wato su juice dai da sauransu, ina tafiya ma boko, ina tafiya a can nake tafiya sayarwa. To idan bai yi sanyi ba, babu yadda za a yi yara za su saya su ji daɗin shi. To wutar lantarki, an yanke wutar lantarki, ta ya zan yi in sayar? Babu dama. Baya ga hakan nan, idan wutan ya tashi dawowa, wuta zai dawo da ƙarfi, dukkanin kayayyakin mu za ku ga za su ɓaci. Bayan injuna kaman da muke kira a nan
electronics
na yawa, duka wanda nake saka su wa'annan kayan su juice da na yara, zaki ga cewa duk sun lalace mini wannan shekarar. Inda a halin yanzu dukkanin abubuwa ma ko na ce domin ina saka ma kayan aikatau kamar su abinci, mutane suna kawo mini ina ajiye musu suna biya na. To dukkanin waɗannan ma zaki ga yawa duk sun lalace. To gara ma kankara, kisan kankara bashi da matsala, domin koda an saka a cikin ruwa bai zai koda babu wuta bai zai baci ba, bai zai lalace ba. Amma kin ga
kamar amma haka idan ba shi kamar kwanaki uku ba tare da an dawo da
wannan matsalar ba, zai narke. Amma dai bamu da bata kamar sauran. Kin ga muna kira da gwamnati kasar Kamaru da ta duba wannan al'amari, musamman tauzancin wutar lantarki.
Suna na Ummi ni Tela ce.
Madalla.
To mu dai matsalar mu dai matsalar wuta ne. Wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba, wani sai vendor. Vendor kuma wani kai ma ka gaji kana neman kayi
ka huta.
To shi kuma kiyan bai jin wannan. Shi dai in ya zo ya ce yana son kayan shi, yana so dai ka bashi, dai zai so ya ji ba wuta ko kuma abu hakan nan ba. Nga akwai matsala.
Akwai matsala sosai. To madalla
Hajiya Maimunatu, zan dan yi dan karin bayani
game da haka,
game da
duk da cewa ke ma kina dan taba dinkin dan.
Eh to kin san dama muna nan taba kidi taba karatu ko ta ina dai muna nan. Eh game da zancen ni zan yi kara wato game da zancen masarufi. Kin san anan gaskiya muna fuskantar matsaloli, musamman kin ga shinkafa ya haura a wannan shekara ta 2023. Komai man girki, komai ya karu. To kin ga abubuwan da muke saye a can baya shekara ta 2022 ba kamar wannan shekara ta 2023.
Kuma kake manta cewa ainihin shugaba kasa Fulbiya yayin jawabinsa ya alakanta wannan lamarin da ainihin yaki da Russia da Ukraine yawa da kuma wanda halin yanzu ake na kasar Isra'ila da Hamas.
To ni ban ganin yadda zai ya danganta wannan yakin da domin akwai wasu ababin din ba sai lallai daga can suke fitowa ba. Wasu sai daga nan wasu daga nan ake kirkirwa musamman idan muka duba muka gane kisan ni mama ce dole ne zan san irin waɗannan kaman abinda muke sakawa a girkin nan kiga majin da ake kiran nan kin gani ada tun ban kai komai ba yawa muna sayan shi a dala nawa muke saya dala 2200 amma a wannan shekara ta 2023 ya haura har ya kai ga akwai wani lokacin da muka dinga saya 4 dala 10 an rage mana daya to ina za mu sa kanmu gishirin da ake daurawa dala 5-5 ya kai ga dala yanzu dala 10 ake daura shi to kinga ina za mu saka kanmu.
To binciken shirin domin iyali na nuni da cewa waɗannan matsaloli da bakin shirin suka ambata matsaloli ne da suka zama ruwan dare ga nahiya. Kamar yadda muka saba za mu ci gaba da haska fitila kan abin da ya tsone wa iyali ido a rayuwar yau da kullum da burin ganin an sami ingancin rayuwa da ci gaban al'umma. Nan kuma za mu sallama da bakin namu a ƙasar Kamaru Hajiya Azumi mai kayan sanyi da Malam Mustapha Direban Tasi sai kuma Malama Ummi Tela. Muna godiya ta musamman ga wakilinmu Maimunatu Sado da ta yi hira da su da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya su ne dadin duniya.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Can hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne.
Shirin ilimi garkon dan adam shiri ne dake nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a kasashen Najeriya da Niger da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran kasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirin mu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon dan adam wanda ni Babangida Jibrin shirya da kuma gabatar VOA duniya a tafin hannunku.
Tan hakika ba da tangarda ba kalji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushi.
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Sojojin Amurka sun ce sun kai harin jirgi mara matuki akan wata mota a birnin Baghdad da ya halaka wani shugaban kungiyar mayakan da Iran kimarawa baya. Rundunar tsakiya ta dakarun Amurka mai kula da ayyukan soji a yankin gabas ta tsakiya ta ce harin na ranar Talata ya halaka kwamandan kungiyar mayakan mai suna Kateb Hezbollah wanda kai tsaye yake da alhakin kai har-haren da aka riga kaiwa kan dakarun Amurka a yankin. A ranar Laraba, Prime Minister Isra'il Benjamin Netanyahu ya yi fatali da wani tayin da Hamas ta mika na kawo ƙarshen yakin da ake a Gaza. Inda ya sha alwashin ci gaba da kai hari akan mayakan Hamas ɗin har sai ya cimma abin da ya kira cikakkiyar nasara. Shugaban na Isra'ila ya yi kememe ya ki amincewa da tayin na Hamas na kawo ƙarshen faɗan da ake kwashe watanni huɗu ana gwabzawa a Gaza da sakin mutane kimanin 100 da Hamas ɗin ta yi garkuwa da su ta yin musaya da ɗaruruwan Falastinawa da Isra'ilan ta tsare a matsayin bursunoni. Anta na ci gaba da kaduwa a Bangladesh yayin da yakin basasa da ake a makauciyar kasar Myanmar ke ƙara dunfaro kan iyakarta da tuni aka ba da rahoton mutuwar mutum biyu a ranar Talata bayan da wani makamin da aka cillo daga Myanmar din ya kuskuren fadawa kan wani ƙauye da ke yankin Bandarban da ke cikin tsaunuka. A yau ne ake sa ran fara babban zabe a kasar Pakistan inda jam'iyyar tsohon Prime Minister Imran Khan da dakarun kasar suka taso a gaba ke bayyana shakkunsu akan gudanar da adalci a zaben. Shugabar ofishin muryar Amurka a Pakistan Sarah Zaman ta rawaito cewa mutane da dama na bayyana damar su cewa mai yiwuwa ne zaben ya gaza kawo zaman lafiya da ake fatar gani a siyasar kasar da ceto al'ummar kasar kusan miliyan 240 daga matsalar tattalin arziki da ya musu daurin goro. Fiye da yan kasar ta Pakistan miliyan 128 suka yi rajista kada ƙuri'a a zaben na ranar 8 ga watan Fabrairu a yanayi da duban yan kasar ke fafutukar neman abin da za su ci.
To ma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin, da Dadi Balawai wanda ya hada shirin da Bada Umarni, da ma injiniyanmu Mr. Charleston, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.